Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma a tasoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol, sai kuma Alpha Radio kuma sai a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ce Safinatu Sada Sudangi daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa jami'an diplomasiya na Najeriya da Afirka ta Kudu sun gana a Abuja don aiwatar da manufofin kasashen biyu. Haka kuma za ku ji cewa wasu giwaye sun murƙushe mutane biyu a jihar Bauchi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Sai kuma labarin wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Wani gagarumin harin ƙunar bakin wake da aka kai a wani taron gaggabin siyasa a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane 128, ciki har da wani ɗan takarar kujerar majalisar ƙaramin hukuma kana ya jikata sama da mutane 120, yayin da ƙasar take shirin gudanar da zaɓe a ranar 25 ga wannan watan Yuli. Kamfanin dillancin labaran kungiyar IS na Amaq ya bayyana cewa kungiyar ce ke da alhakin kai wannan harin. Mummunan harin na yau Juma'a da aka kai a gundumar Balochistan ya haifar da matsalolin tsaro a faɗin ƙasar, yayin da ake gudanar da harkokin shirin yin zaɓe na majalisar ƙasa da kuma na wasu majalisun ƙananan hukumomi guda huɗu. Waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce ɗan takarar kuma mamba na jam'iyyar Balochistan Awami Party ko kuma BAP a taƙaice, Siraj Raisani, yana tattara magoya bayansa ne a lardin Mustang, yayin da ɗan ƙunar bakin waken ya tada bam da ke jikinsa. Babban tawagar masu yanke hukunci ta tarayya a nan Amurka sun aza laifi a kan wasu jama'an Rasha ko kuma sojojin Rasha su 12 da haɗin baki wurin aikata kutse a kwamfutar yaƙin neman zaɓen jam'iyyar Democrat a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016. Babban lauya mai binciken ƙasar London da Rasha ta yi a zaɓen ne ya fito da zargin na bayan nan. Rahoto mai shafi 29 ya zargi jama'an Rasha da aikata laifi iri biyu na shirya katsalanda a zaɓen shugaban ƙasa na nan Amurka shekarar 2016, da kuma shirya kutse a shafin email ko kuma kwamfuta na ma'aikatan yaƙin neman zaɓen Hillary Clinton, har da shugaban yaƙin neman zaɓenta kuma suka fito da waɗannan bayanai ga jama'a. Wani ɓangare na ƙasar Landa da Rasha ta aikata ya haɗa ne da gagarumin tasiri wurin amfani da shafukar sada zumunta da wata cibiyar nazarin yanar gizo da ke Petersburg a can Rasha, wanda aka fi sani da Internet Research Agency ta fitar. A cikin watan Fabrairu, tawagar masu yanke hukuncin ta kuma zargi ma'aikatan wannan kamfanin su 12 da kuma bankinsu da aikata laifi. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana a yau Juma'a cewa dangantakar Amurka da Birtaniya tana nan daram har ta kai ta musamman, inda ya yi watsi da batun da ake cewa dangantakar tsakaninsu ta yi tsami sakamakon kalaman da aka buga a kan wata jarida mai saurin bazuwa a cikin ƙasar nan. Yayin da yake tsaye da Prime Minister Birtaniya a wajen gidanta a Chequers, Trump ya kare kansa game da kalamansa a hirar da ya da jaridar, wanda ake ganin ya ƙara dushe farin jinin May wurin ci gaba da riƙe mulki. Jaridar bata buga abubuwa da na faɗa ba a kan Prime Minister, kuma na faɗi muhimman abubuwa, in ji shugaba Donald Trump a lokacin da aka yi masa tambaya akan kalamai da ya yi da hirarsa da wannan jarida da ake kira da Sun. Dadaddin shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya sanar da sake shiga takarar shugabancin kasa na wani sabon wa'adi. Biya ya tsere kan shugabancin Kamaru ne tun shekarar 1982 kuma shine shugaban kasa na biyu da fi kowane shugaban kasa dadewa akan karagar mulki a nahiyar Afirka bayan shugaban Equatorial Guinea Teodoro Obiang. A shekarar 2008 ne Biya ya soke adadi na wa'adin shugabanci a kasar Kamaru, lamarin da ya bashi damar ci gaba da shiga takara kuma ya lashe zaben shekarar 2011. Kasar Kamaru tana nan tana fama da hare-haren kungiyar Boko Haram a arewacin kasar da kuma kungiyar 'yan awarin kasar wanda suke yankuna biyu na masu amfani da harshen Ingilishi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, bayan da aka kammala ganawa tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da takwaransa na kasar Afirka ta Kudu, jami'an diplomasiyar kasashen biyu sun gana domin tsara yadda za a aiwatar da manufofin shugabannin kasashen biyu. Domin ƙarin bayani ga Umar Faruk Musa.
Jakadan Najeriya a kasar Afirka ta Kudu, Ambassador Ahmed Ibeto, ya kara ma manema labaru haske dangane da manufofi da kuma muhimmancin sha'anin cinikaya na kasashen guda biyu da kuma irin matakan da kasar Afirka ta Kudu take dauka domin kawo ƙarshen kashe-kashe da ake zargin ana yi wa 'yan Najeriya. Amma fa matsala ce da ta shafi kusan kowace ƙasa, ba wai Najeriya ba kawai.
South Africa bayan ita ce ta biyu wurin tattalin arziki, a gaskiya suna da ci gaba wanda yake bamu da shi a Najeriya, musamman in muka yi la'akari da ababen da aka tattauna. Akwai abubuwa da dama da zamu iya koyo daga gare su wurin tahiyar da tattalin arzikin ƙasarmu, musamman wurin noma. Noma kuma da nake faɗi nan ba wai lallai kamar shuka dawa ko masara ba, a'a, duka noma, watan kiwon shanu da kuma kiwon kaji da kiwon alade da duk har da kiwon kifi. So wa'annan abubuwa muna iya samun amfani matuƙa idan muka yi la'akari da matsayin su kuma muka koya daga wurin su. Akwai shi musamman kaga kaman yanda shi shugaban ƙasa ya faɗi a wurin zamantakewa tsakanin al'umma, don kullun aka yi magana sai kaga ɗan Najeriya ce ana kashe watan 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu. To musamman abinda mutane basu gane ba shine shi shugaban kasa ya bayani. Na farko, Afirka ta Kudu kasa ce wadda take ta hito daga cikin wani kangi, sannan tarbiyyan jama'an ba irin kamar tarbiyyan mutanenmu na Najeriya bane. Akwai yawan kashe-kashe, watan yawan al'umman da ake kashewa a Afirka ta Kudu suna da yawa, kamar yadda muka sani kowace kasa tana da watan musamman abinda ke damunta. To Afirka ta Kudu bata zancen saboda rashin aikin yi kamar yadda shi shugaban kasar ma ya faɗi da kanshi, da kuma watan tattalin arziki, watan an kasu kashi biyu masu shi da wa'anda ba su shi, watan tsananin fatara da talauci ya yi yawa. So saboda haka na za ka ga mutane suna abubuwa da yawa, kuma kashe-kashen da ake yi a gaskiya ba wai 'yan Najeriya ba ne kawai, kuma ba wai da gangan ba ne saboda suna 'yan Najeriya, a'a, kashe-kashen yana da yawa. A cikin lissafin da suka yi akwai kusan kashe-kashe da aka yi wurin 80,000 wanda yake har yanzu ba a iya gane suwa suka yi wannan kisan gilla ba. So kaga ashe ƙasa ce wadda take kanta tare da waɗannan matsaloli.
Ambassador Ahmed Ibeto kenan, jakadan kasar Najeriya a kasar Afirka ta Kudu, a gana da yadda manema labaru a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Rahotanni daga jihar Bauchi na nuni da cewar giwaye da ke dajin shakatawa na Yankari sun ƙetaro zuwa ƙauyukan da ke kusa da gandun dajin, suka murƙushe wasu mutane biyu har lahira, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Abdul Wahab Muhammad.
Hakan ya faru, giwayen sun fita ne daga gandun dajin suka shiga wasu dazuzzuka kusa da wasu ƙauyuka. To isan su ƙauyukan sai mutanen ƙauyen suka bi su, wasu ma kusa-kusa da su kamar yadda su ɗauki hoto. To sai ya zamana a toron giwon sai ya ja ya juya da baya zai kori mutanen sai suka gudu. To akwai ɗan yaro mai shekara 9 wanda shi na ganin shi gudun nashi bai kai na sauran ba, saboda haka sai giwon ta kashi ana kiran garin Gwartambali. Daga nan giwayen suka kama hanya a cikin dajin suna tafiya, suka isa wani ƙauye kuma ana kira Wurabudi. na ma'aure burli din aka yi da'ira aka kewaye giwayen to wani ma yaje kusa da shi zai dauki hoto nan din ma haka sai giwar ta ture shi ta taka shi kuma da suka taka shi suka zauna da gawan sai da kai awanni ma ba a jan iya daukan gawan ba saboda su ma giwayen sun tsorata ne saboda haka sai suka yi da'ira su ma suka zauna so daga baya da muka ji labari sai muka turo ma'aikatan mu suka zo ma'aikatan mu kuma sai da dauke su kusan awanni 3 zuwa 4 kafin ma su kori mutane a wajen tukun su zo mu koran giwayen zuwa cikin gandu
to yanzu wani hali ake ciki
yanzu halin da ake ciki giwaye sun koma cikin gandun daji mutanen kuma mun je musu taziya kuma musu jaje gwamnati ma ta tura tawaga babba an je an musu taziya an musu jaje sun dai mun kuma musu kashedin da Allah in giwaye suka zo a daina zuwa kusa da su kuma mun dan yi bada shawarwari ana sawa a gidajen radio yadda za a yi da giwaye da gangansu a duka ne santa da su
da akwai batun masu maharba da suke zuwa suna kashe giwaye domin su samu haure din nan ya batun yake ne a halin yanzu
to ya dan yi sauki tunda yanzu mun yi shekaru dai bamu ga an kashe giwa ba dalili kuma shine mu din mu karfafa masu kula da dajin kuma muna gayawa kauyawan cewa wannan abun ba harbin nan da suke na dajin suna raunata ba dajin kawai ba har su ya su saboda giwa yanzu ya zama wani abu ne na duniya gabaɗaya kuma giwayen ba sa zuwa a yawan garken da aka san su da zaka ga garke kusan 100 amma yanzu suka zo sai ka ji an ga garke guda 20 anan an ga wasu guda 50 a wani wuri haka nan ne
to idan muka duba jihar Bauchi dai ta yi kuro don ta bunkasa harkan nan ta samu kudaden shiga ya zaka ce irin rawar da gwamnati take shin kwalliya na biyan kudin sabulu
eh to alhamdulillah kwalliya na biyan kudin sabulu amma dai a yadda ake yanzu har yanzu ana abin da ake cewa ruwan rijiya ya ruwan ciki ya jawo na rijiya ba wai ba a samun kudin bane ana samun kudin amma ana mayarwa ne a miƙe wurin misali ka san ka ji labarin da an yi filin jirgin sama a wajen ma yanzu wanda aka doke ƙananan jirage ana kokari a yi filin wasan golf din nan wanda insha Allah aka yi manyan mutane za su zuwa wurin kuma muna kokari mu ga cewa abin da muka samu a wurin muna kyautata yin sa wato maintenance kenan wanda shi ma ba karamin abu bane to amma dai alhamdulillah gaskiya zance kulle na biyan kudin sabu
so a gaida Abdul Wahab Muhammad in an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku babu wani maudu'i da muka saka a yau saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 kafin nan a shakata da wannan wakar
Ni ba gida bane ba motsawa ba mai tara dukiya masu yawa ba baba na shi ba gamna ba ba shugaban kasa ba ba kuma memba ba ban je makaranta mai tsada ba ban je Dubai ba kuma ban je London ba gidan mu ba a ce RA ne ba ban dauki selfie na sa Instagram ba ko za na san masaniyar ruware wallahi dai ba za na san makarya ce Chicken dare na tunananta na dau waya na leka shafinta na Instagram har ma na Twitter anan da kalle dukkan motanta nayi na am da kawun surarinta nayi DM na ce kin hade yan mata
Jabodiya mai requestin number ta. Farin ciki ya kama zuciyata. Ce nake yi kamar bani ne ba. Ashe gaskiya tana da dadi. Ashe gaskiya tana da dadi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To yanzu mun samu kira daga Maiduguri. Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah.
To da wa muke magana daga Maiduguri?
Abdullahi daga Maiduguri.
To Mallam Abdullahi muna sauraron ka.
To ina son faji ra'ayina ne game da
abin da yake ci maka tuwo a ƙwarya ko abin da yake damunka. Ka bayyana ra'ayinka. Na'am.
Haka ne. Ina son faji ra'ayina ne game da mutanen da suke damun shi shugaban kasa game da shi wato shi shugaban kasa wannan fi sabilillahi ya kawo mana shi gaba fiye da yadda yake samani amma mutane da yake an sa wa'ansu abubuwa gaba ba a dubawa fi sabilillahi in mun kamar mu a nan Maiduguri fi sabilillahi mun ga shi gaba sosai fiye da yadda yake samani to amma
ta wanda fanni kenan ku ga ci gaban Mallam Abdullahi?
To fannin da kamar mu misali tsaro da a Maiduguri wannan mu mun ga abin da yake tafiya amma yanzu alhamdulillah.
To mun gode kwarai Mallam Abdullahi. To ga kira daga Taraba. Da wa muke magana daga Taraba?
Assalamu alaikum, da Haruna mai Taragu.
To Mallam Haruna muna jin ka.
Wato ina sai magana kan Buba Galadima a ra'ayina.
To
Buba Galadima mun ji ya ce shi ne shugaba. Idan gaskiya ne, Malam Buba Galadima ya taba ba Buhari kansila ko kuma wani. Hello?
Muna jin ka.
Yawwa. To shi ne nake so ne magana a kansa. Ai yanzu shi a sirrinsa ya tono a Najeriya. Mu talakawa duk inda zai talakawa Najeriya gaba da mun yadda da Buhari. Saboda haka duk wani abu zai yi. A zalimi ba za mu taɓa yi da rashi ba a yanzu kan magi yanzu ya riga waye. Yanzu muna tarawa ba Buhari kuma shi ne shugaban mu insha Allah yana ji yana gani zai iya wa sama kuriya sama nan wanda yake shi ya yi hadaka da suna zai dawo hannun mu na Buhari insha Allah zai ji kunya Allah kawo lokacin ji kunyansa.
To mun ji ra'ayinka Mallam Abdullahi daga Taraba. Har yanzu dai za ku iya kiran alamar lambar muta alamar tarawa 1-202-205-2655 domin ku bayyana abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna lafiya?
Lafiya kalau. Daga ina ake kira?
Ya nin yaya jama'a?
Lafiya kalau.
Daga Neja.
To da wa muke magana daga Neja?
Da ya Udre Bakagara da local government.
To mallam ya muna sauraron ka.
Muna bayani ne akan Buba Galadima ke cewa a taro a kada Buhari shi ba zai tsaya kada Buhari ba.
To amma ba ka ganin kaman shi Buba Galadiman kila da gaske da kwai ba abin da ba a yi mishi ba? Da kwai
to shi abubuwan nashi ne bai da hakuri. Allah ta ce bula.
To kana ganin ta yaya za a yi? A ganinka ta yaya za a yi a gyara wannan al'amarin?
To shi ne bai fata al'amarin shi kawai.
To mun gode kwarai. Assalamu alaikum.
Amin amin. A tashi lafiya.
To mun gode kwarai. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Daga ina ake kira?
Daga Zaria ne, Mallam Ishaku Zaria.
To Mallam Ishaku muna sauraron ka.
ra'ayina akan wato yan siyasar Najeriya. Su sani cewa kuma mun ga mun gane duk wanda yake son mulkin Najeriya dan ashin kansa dan biyan bukatar kansa to mun sani. Mun kuma san wanda yake yan Najeriya, mun san wanda yake talakawa. Saboda haka su sani wannan tsoho insha Allah, insha Allah zai su yi su bari. Don Allah yana bayan su, mu ma muna goyon bayan su insha Allah zai su bari.
To mun gode kwarai, mun gode. To ga kira daga Niger, wake magana daga Niger.
Assalamu alaikum.
To da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode yakin ba.
To muna jin kamalan Ibrahim.
To gaskiya ni a ra'ayina yau akan Buhari ne. To ni shawara da zan ba Buhari, wayannan ƴan majalisun gaba ɗayan su in zai kama su ya daure su. Ya musu hukunci duk gaba ɗaya talakawa Najeriya da su ba za ta ɓaci ba.
To
dan saboda haka ni shawara da nake ba Buhari ya dana bin wani tsarin constitution da sauransu, kawai ya tsaya ya aikin shi tsakanin da Allah, ya hukunci da zai tsaya gabatar da hukunci. Amma inda zai ce da wannan tsarin to tsakanin da Allah talakawa Najeriya ba zai ji daɗi ba. Ya ra'ayina kenan.
To mun gode kwarai. To har yanzu dai kuna iya kira ku bayyana ra'ayoyinku, ra'ayoyinku. Ga wani mun kira mun samu daga ina ake kira?
Daga Katsina.
To muna sauraron ka daga Katsina, wake magana?
Alhaji Bala ne gari daga kamfanin mai lafiya.
To muna jin ka Alhaji Bala.
Alhaji kuma fasari.
Muna jin ka.
Wannan shirkaka kada duba garaje ba mu wannan babata ba za ba ta dawo ba kuma shi duba garaje ba kamata ya ma shi mai girma shugaban kasa da shugaban jam'iyya su watsar da magana duba garaje ma gaba daya.
Ba ka ganin ya kamata a ce a nemi sasanci a sasanta?
Ai duk sasancin da za
a yi. Bai fi bane a ce ba a sasanta ba?
Mun kulle-kullen da yake tun lokacin ba har da adawa lokacin. Tun wannan lokacin yake ba Buhari wannan halin, saboda haka kamata ya kawai Buhari ya watsar da shi kawai rabu da shi.
To muna jin. To mun layin shi ya katse. Har yanzu dai muna kan. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na yanzu yana cewa karfe 4:51. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gasar kakar Elite One na kasar jamhuriyar Kamaru yau makonni 30 kenan da kulakulan din kasar guda 18 suke hafatawa a tsakanin su. Kulaf din Cotton ta bindin garwa har ila yau ita ce ta farko akan Allon da maki 62, sai mai mata ta biyu ita ce kulaf din UMS ta birnin Lum da maki 50, ta uku kuma ita ce kulaf din Bambutus ta garin Buda da maki 46, sai waɗanda suke jallaye ta 16 ita ce kulaf din Fortuna ta birnin Yaounde da maki 35, kulaf din Eger Royal kuma ita ce ta 17 da maki 30, ta 18 ita ce kulaf din Yafot da maki 23. Sai shirye-shiryen da kasar jamhuriyar Kamaru take yi musamman ma na tarbar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a shekarar 2019 mai zuwan nan ta baɗi, amma kasar ta Kamaru tana fama da tashin hankula musamman ma ta arewaci da gabashin kasar da ma rikicin ƴan awaren English in kasar ta Kamaru, wanda yasa na tambayi sa'a ko yake ganin gwamnatin kasar Kamaru za ta yi domin daukan tsawaran matakan tsaro a bangarorin da ake hamada rikice-rikicen.
Amma kuma mu gane cewar sauran mana shekara guda domin hada wannan wasar, yanzu dai gwamnati za ta yi kokarin ta ga cewa ta shawo kan wannan lamarin. Shine dai wato yake ga shi kamin wannan gasar, shine dai wato bukatar mu, wato burin mu ganin cewar ko da yake dai har yanzu ana neman daukan tsauraran matakai na ganin cewar wato an samu cikakken tsaro a waɗannan bangarorin. Amma a yanzu inda an je za a shirya a yanzu ne ba zai yiwu ba, kam zai wuya a ce an hada wasar a waɗannan biranen. Amma tun da sauran mana shekara guda kuma bayan wannan mun san cewa an yi zabe na shekara, an kammala zabe na shugaban ƙasa, to ina ganin wannan karon za yi kokari domin a tabbatar da tsaro ta musamman.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka, da kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhin murar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 3 ga watan Yuli ne aka bikin cika shekaru 7 da kasar Sudan ta Kudu ta samu intin kanta na zama kasa. A cikin wani jawabin sa sakataren harkokin wajen kasar Amurka Mark Pompeo ya kara miƙa gaisuwa da fatan alheri ta gwamnatin kasar Amurka zuwa ga al'ummar kasar Sudan ta Kudu. Amma abin da ya kamata zama ranar murna da farin ciki na wannan kasar ta Afirka a cikin farkon wannan karni na samun zaman lafiya da ci gaban tattalin arzikin kasar, sai dai hakan bai samu ba. Shekaru uku shere ne ake soke bikin samun incin kai sandiyar tashe-tashen kula da rashin zaman lafiya da ke azabatar al'ummar kasar Sudan ta Kudu baki daya. Kamar yadda Sakataren Pompeo ya rubuta cewa al'ummar kasar Sudan ta Kudu sun biya babbar diya akan rashin haɗin kan shugabanninsu da suka yi sanadiyar fitar da su daga gidajensu, fama da karancin abinci da kuma azabatar da su na wuce hankali. An fara tashe-tashen kula a Sudan ta Kudu a shekarar 2013, shekaru biyu bayan da kasar ta samu incin kanta daga kasar Sudan. Rikicin ya fara ne akan shugabanci tsakanin shugaba Salva Kiir da mataimakinsa Riek Machar. Dubban mutane su rasa rayukansu, wasu miliyoyi kuma sun fice daga gidajensu sanadiyar rikice-rikicen. Wasu yarjejeni da dama na tsagaita wuta tare ma da yarjejeni na zaman lafiya ta shekarar 2015 duk sun fuskanci cikas. A farkon wannan shekara ne kasar Amurka ta haramta sayarwa Sudan ta Kudu makamai da kuma kai mata ayyukan tsaro. Amurka ba ta sayarwa Sudan ta Kudu kayayyakin yaki kai tsaye, amma takunkumi yana hanawa duk wani kamfanin Amurka ko kuma dan kasuwa na kasar Amurka bayar da kayayyakin yaki ko kuma tsaro a yankunan. Gwamnatin kasar Amurka ta yi kira zuwa ga duk kasashen duniya da su dakatar da shigar kayayyakin yaki, kana su daina taimakawa masu wuta da fitina a cikin kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya kara da cewa za a ci gaba tattaunawa tsakanin bangarori masu rikicin. Ya kara nana ta fadin cewa wajibi ne shugabannin Sudan ta Kudu su kawar da son zuciyarsu su mai da hankali akan bukatun kasar. Muna kira gwamnatin kasar Sudan ta Kudu da duk bangarori masu yaki da juna su gaggauta kawo karshen zub da jini, kuma su sasanta rashin fahimta tsakaninsu da gaskiya, su koma kan teburin shawarwari kuma su faddada tattaunawar yadda za su saurari koken jama'ar kasar. Ya ce kawo karshen yakin ita ce mafita daya da Sudan ta Kudu za ta koma akan turbar ci gaba, tattalin arziki da yin sulhu. Gwamnatin kasar Amurka za ta ci gaba da kawance da al'ummar kasar Sudan ta Kudu, a cewar Mr. Pompeo. Ya ce a shirye muke mu yi aiki da shugabannin masu niyyar kawo zaman lafiya da ci gaba da tabbatar da adalci, abinda mutanen Sudan ta Kudu suka dade suna jiran samu. Sharhin murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda kuma ya kawo mu ga takaitattun labaran duniya.
Wani gagarumin harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wani taron gangamin siyasa a Kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane 129, ciki har da wani dan takarar kujerar karamar majalisar karamar hukuma, kuma ya jikata sama da mutane 120, yayin da kasar take shirin gudanar da zabe a ranar 25 ga wannan watan Yulin. Babban tawagar masu yanke hukunci ta tarayya a nan Amurka ta azalefi akan wasu jama'an sojojin Rasha su 12 da haɗin baki wurin aikata kutse akan kwamfutan yaƙi deban zaɓen jam'iyyar Democrat a zaɓen shugaban ƙasa na nan Amurka shekarar 2016. Babban lauya mai bincike akan katsalandar da Rasha ta yi a zaɓen shi ne ya fito da zargin na bayan nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana a yau Juma'a cewa daga tukan Amurka da Birtaniya tana nan diram har ma ta kai matsayi ta musamman, inda ya yi watsi da batun da ake cewa dangantakarsu ta yi tsami sakamakon kalamai da aka ce ya yi wadda aka buga akan wata jarida mai yawa mai saurin bazuwa a cikin nan kasar.
To, kafin mu yi sallama, muna ta iyalan marigayi Daba Goni Zambuk da Dr. Bashir Imam Aliyu Hong murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Muhammad Yusuf da Ummal Kalsum Bashir Imam, wanda za a yi gobe Asabar da ƙarfe 11 na safe a masallacin Juma'a na Ambasada Ɗahir Waziri da ke unguwar Sanda a birnin Yola, jihar Adamawa. To, masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya ba da umarni, da injiniyanmu na yau, ni Safina Tasada Sodangi ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.